This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da la'asariyar wannan babbar rana ta Juma'a, 13 ga watan Disamban 2024. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na rana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanun labaran duniya.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Russia ta harba makamai masu linzami 93 da jirage marasa matuƙa kusan 200 a har-hare na yau Juma'a. Sakandaren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce Amurka da Turkiya sun yi musayar ra'ayoyi sosai kan abin da suke son gani a sabuwar gwamnatin Syria. Daga nan za a ji cewa rikicin siyasar Georgia ya ƙara kamari yau Juma'a, bayan da aka sanar da sabbin zanga-zanga goyon bayan kasashen Turai gabanin zaben mai tsatsauran ra'ayi a matsayin shugaban ƙasa.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma, za a ji abin da ya sabbaba yawaitar rashin tsaro a wasu yankunan ƙasar Nijar da ba a saba gani ba. Sannan za a ji cewa kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa ya ƙaryata batun tuɓe wato Lamidon Adamawa a matsayin shugaban majalisar sarakuna a jihar. Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan muna tafa da wani sabon shirin ɗan da ɗan gari, shirin haɗin gwiwa tsakanin muryar Amurka da tashoshin ƙawayenta a Afirka. Sai kuma kaɗan daga saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email. Amma yanzu ga Sarfilu da kashin labaran duniya na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Rasha ta kai wani gagarumin hari ta sama kan Ukraine. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha ta harba makamai masu linzami 93 da jirage marasa matuƙa kusan 200 a har-haren na yau Juma'a. Ya ce wannan na ɗaya daga cikin har-haren ba mai mafi girma da aka kai a ɓangaren makamashin ƙasar tun bayan da Rasha ta fara mamaya kusan shekaru uku da suka gabata. Ya ce matakan tsaron Ukraine sun harbo makamai masu linzami 91, ciki har da makamai masu linzami guda 11 jiragen yakin F-16 suka kakkaɓo daga hannun ƙawancen ƙasashen yamma a farkon wannan shekarar. Zelensky ya sabunta roƙonsa na haɗin kan ƙasa da ƙasa kan shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Amma rashin tabbas na tattare da yadda yakin zai iya kasancewa a shekara mai zuwa. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya sha alwashin kawo ƙarshen yakin, kuma ya jefa shakku kan ko za a ci gaba da ba da goyon bayan sojin Amurka masu muhimmanci ga Kiev. Yau Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce Amurka da Turkiya sun yi musayar ra'ayoyi sosai kan abin da suke son gani a sabuwar gwamnatin Syria, bayan tattaunawa da takwaransa na Turkiya a Ankara. A yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan, Blinken ya ce ƙasashen biyu suna son kafa gwamnatin wucin gadi ta Syria mai haɗin kai da ba ta da ƙabilanci, mai kare haƙƙin tsiraru da mata, mai kuma kula da cibiyoyi na ƙasa da ƙasa, da kuma samar da ayyukan yi ga mutane. Blinken ya ce ƙasashen biyu suna son ganin gwamnatin wucin gadi ta Syria ta gano tare da lalata duk wani makami mai guba da aka bari daga hannun gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Bashar al-Assad. Ya ce baya son Syria ta yi barazana ga makwabtanta, don haka yana son shugabanci roƙon ƙwarya ya yi watsi da duk wani ƙawance da ƙungiyoyin masu tsauraran ra'ayi. Musamman Blinken da Fidan sun bayyana muhimmancin ci gaba da ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar ta'addanci ta ISIS. Rikicin siyasar Georgia ya ƙara ƙamari yau Juma'a, bayan da aka sanar da sabbin zanga-zangar goyon bayan ƙasashen Turai gabanin zaben mai tsatsauran ra'ayi a matsayin shugaban ƙasa. Al'ummar yankin Bahar Maliya da yana cikin ruɗani tun bayan da jam'iyyar Dream mai mulkin ƙasar ta Georgia ta yi ƙirarin samun nasara a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka yi a watan Oktoba, inda a watan da ya gabata ta yanke shawarar jinkirta tattaunawa shiga ƙungiyar EU, lamarin da ya haifar da ɓarkewar tarzoma. Ana sa ran ƙarin tashin hankali a ranar Asabar, lokacin da jam'iyyar Dream za ta nada tsohon dan wasan kwallon kafa Mikel Kelevesli mai ra'ayin riƙo a matsayin shugaban ƙasa a tsarin zabe mai cike da cece-kuce. Shugaba Salom Zurbashili mai goyon bayan kasashen yammacin duniya ya ƙi sauka daga mulki, yana kuma nema a gudanar da zaben ƴan majalisar dokoki wanda zai share fagen nuna adawa da kundin tsarin mulkin kasar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Za mu dufi jamhuriyar Niger, inda ake fuskantar matsalar 'yan bindiga a wasu yankunan kasar da a baya ba a saba ganin irin waɗannan matsalolin ba. An dai alakanta matsalar da yunkurin 'yan bindigar na haɗewa da 'yan ta'addan da ke addabar jihohin arewa maso yammacin Najeriya masu makwabtaka da kasar ta Niger. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A 'yan watannin da suka gabata ne wata sabuwar kungiyar ta'addanci ta Lakurawa ta bulla a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara arewa maso yammacin tarayyar Najeriya, sanadar cewa membobin wannan kungiyar sun hito ne daga kasashen Mali da Burkina Faso, yayin da sansanin su wuce kan iyakar Niger tarayyar Najeriya, wanda shi yasa ake alakanta hare-hare a waɗansu yankuna da a can baya ba su san da hakan ba a jamhuriyar Niger. Kamar yankin Muntseka a cikin gundumar birnin Kwanni, inda ake danganta wannan da arzikin man fetur da kasar ta jamhuriyar Niger ta samu, ko kuma da bututun man fetur da ya ratsa wannan yankin. Wannan shi yasa ni tambaye masanin tsaro kuma tsohon sojan kasar Abdulrahman Idrisa Kado Soja ƙarin bayani game da kan hare-hare da 'yan ta'adda ke yi a sabbin wurare a halin yanzu.
Abinda yake faruwa wannan yanki na Muntseka tunda ka san iyakoki addakwai nan, saboda iyaka addakwai da Najeriya, kuma ɗan kaddoki wancan bangare inda suke hito akwai inda hanya wadda suke hita ta iyaka da Mali. Kuma wannan yanki kamar yanki ne wanda can in sun ka sha wuta an ka ba su wuta da can, to mahukarsu su bi wannan yanki su tsallaka su yi Najeriya, tunda nan ne headquarters, nan ne cibiyar su take su 'yan ta'adda. To kuma akwai 'yan ta'adda na Najeriya ko su waɗanda suke leko wannan yanki. To kaji abin da ya sa wannan yanki yake da matsala bangaren tsaro, amma sai mu ce alhamdulillahi domin jami'an tsaronmu ko yaushe tsaye suke bisa ga wannan yanki, basu daddaki. Duwan ga abu da kake gani yau, in sun ka an ka taba gobe a taba, in sun ka rugo dole ayi arangama. In an kai wannan arangama dole jami'an tsaronmu alhamdulillahi suna samun galaba gare su. To shi a dalilin ko yaushe wannan yanki yau in sun ka rugo sun ka taho na an ka tare waɗanda a can bakin iyaka sun ka tare waɗanda kuma waɗanda suke shivurkin ainihin popular yankin nan, kuma kullun dai akwai tsaro dai na kwarai bisa ga wannan yanki. Shi yasa waɗannan 'yan ta'adda ba za su samu nasara ba ko alama bisa ga ainihin wannan yanki.
Ko dai a baya bayan nan hukumomin mulkin sojan na jamhuriyar Niger sun soki lamirin kafar yaɗa labarai ta ƙasar Faransa RFI game da neman haɗa ƙabilu ya ƙoƙa tsakanin su a abinda ƙasar ke gani na wata manufa ta ƙara kan har-haren ta'adda daga 'ya'yan waɗannan ƙabilun. Abinda ya sa Malam Nuruddin, wani malami a wata tsangaya ta jami'ar Tawa, yin wannan tsokacin.
A kalli wata ƙabila musamman a yi mata dubin ta'addanci a cikin al'umma, abu ne wanda yake da illa ga zamantakewa ta al'umma gaba ɗaya. A cikin wace al'umma ko wace ƙabila ana iya samun wanda suke iya su saki hanya ko su bi wata hanya wadda take ba ta daidai ba ko wadda ta saba ma doka da sauransu. Nan wannan abu ya kamata ai hatara bisa kanshi, musamman abin da sai kasashen ganamu na musamman na IS. Ana so a sa rudani ne a cikin al'umma, tunda in dai babu zaman lahiya babu ci gaba.
Wannan fagen dagar a kudancin jihar Tawa wata manufa ce ta kawo wa kasar cikas ga harkokin zirga-zirga da ma na tattalin arziki, a cewar Abbas Bawa, masanin tattalin arzikin kasar, da ya kara da cewa ta'adda ba za su share da dadi ba domin soja ba za su yi wani sulhu da su ba.
In ka lura hanyar Kwanni ita ce sauran kayan masarufi da ke shigowa hanya ce ta kasuwanci tsakanin mu da 'yan Najeriya. An bi duk matakan da za a yi dauka domin a raba ta da 'yan ta'adda. To amma dai shi ka hakikanin a ce wai a zamna a yi tattauna da ɗan ta'adda saboda ai sulhu wannan ba su taso ba ga jami'an tsaro ba su tattauna da ɗan terrorist da ɗan ta'adda sai dai in shi yatta ya kawo kanshi.
Ko dai a shekaran jiya askaran wannan kasar da ke wannan wajen sun kakkaɓe ɗan ta'adda masu yawa a yankin na Muntsaika a iyaka da tarayyar Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To a gaida na mutan Kwanne. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga sarfilu da kashin labaran duniya na biyu.
Yau Juma'a jagoran 'yan adawa ƙasar Koriya ta Kudu Lee Yong-myung ya ce hanya mafi dacewa ta maido da zaman lafiya ƙasar ita ce tsige shugaban ƙasar Yoon Suk-yeol. Kwana guda gabanin shirin kada ƙuri'a da 'yan majalisar dokokin ƙasar za su yi kan matakin da Yoon ya ɗauka na kafa dokar ta ɓaci ta soji cikin ƙanƙanin lokaci. Matakin da Yoon ya ɗauka na kafa mulkin soji a ranar 3 ga watan Disamba an soke shi ne sa'o'i 6 bayan haka sai dai ya jefa ƙasar cikin rikicin tsarin mulki da kuma kiraye-kirayen da aka yi na ya sauka daga mulki saboda karya doka. Shugaban wanda ya tsallake rijiya da ba a yunkurin tsige shi a makon da ya gabata lokacin da jam'iyyarsa ta People Power Party PPP ta kauracewa kada ƙuri'u tare da hana samun ƙuri'un. Akalla 'yan jam'iyyar PPP guda 7 ne suka bayyana aniyarsu ta goyon bayan tsige shugaban a ranar Asabar inda suka kusa samun ƙuri'u 8 na PPP da ake bukata domin samun ƙuri'u 200 tare da 'yan majalisar adawa 192. An ɗaure tsohon kocin ƙwallon ƙafa ta maza ta ƙasar China Liu Ti hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari bisa samun sirleɓin karɓar rashawa. Kafofin yaɗa labaran ƙasar China sun rawaito yau Juma'a cewa Liu, wanda ya taɓa taka leda a gasar Premier ta Ingila Everton, an same shi da laifin amfani da mukaminsa a matsayin na mai horar da 'yan wasan ƙwallon ƙafa kuma na tawagar 'yan wasan ƙasa domin karɓar cin hancin fiye da yin miliyan 50 kimanin dala miliyan 7 da wata kota a birnin Shinyin da ke tsakiyar lardin Hubei ta yi. Liu ya jagorin tawagar 'yan wasan ƙasar China daga watan Janairun 2020 zuwa Disambar 2021. Hukuncin da aka yanke mai shi ne na baya-bayan nan a jerin manyan laifukan cin hanci da rashawa da suka haɗa da jigajigan ƙwallon ƙafar ƙasar China. Daga ƙarshe majalisar dokokin Moldova ta kada ƙuri'ar amincewa da kafa dokar ta ɓaci a fannin makamashi saboda fargabar cewa Rasha za ta bar ƙasar da ke neman shiga tarayyar Turai ba tare da isasshiyar iskar gas ba a cikin hunturu. Mafi rinjayen 'yan majalisun dokokin Moldova mai kujeru 101 ne suka kada ƙuri'ar amincewa da dokar ta ɓaci da za ta fara aiki daga ranar 16 ga watan Disamba zuwa kwanaki 60. Wani kwamiti na musamman mai kula da haɗarin da ke tafi idan Moscow ta dakatar da samar da iskar gas zuwa tashar samar da wutar lantarki ta Kuchargan, mafi girma a ƙasar, wacce ke yankin 'yan awara masu ra'ayin Rashawa na Transnistria. A ƙarshen shekarar 2022, Moldova ta fuskanci katsayar wutar lantarki sakamakon hare-haren da Rasha ta kai kan makwabciyar ta Ukraine wanda ke alaƙa da tashar Kuchargan.
Sarfilu Hashim Gumel Kilan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotonmu na biyu zai kai mu jihar Adamawa a tarayyar Najeriya inda majalisar dokokin jihar ta karyata batun tsige Lami Don Adamawa a matsayinsa na shugaban sarakuna a jihar. Ta bakin mai magana da yawun majalisar dokokin jihar Honorable Musa Kallamu Mahmud mai wakiltar karamar hukumar Mayo Balwa a wata hira da wakilin muryar Amurka Lado Salisu Garba, majalisar ta dai ce akwai maganar ƙarin wasu masarautu. Ga yadda hirar ta kasance.
Malala da sunana Musa Mahmud Kallamu, memba na mai wakiltar Mayo Balwa a majalisar dokoki na jihar Adamawa kuma chairman na House Committee on Information and RRR.
To, ranka ne a kowane batu da yanzu yake ta yawo a dandalin sada zumunta da wasu kafafen yaɗa labarai na maganin wannan kuduri da aka ce majalisar jihar Adamawa ta yi dangane da masarautun gargajiya a jihar gaba daya. Yaya dokokin suke ne kuma yaya al'amarin zai gudana? Duba da yadda ana cewa majalisar dokoki ta kori lamiɗin jihar Adamawa kan shugabanci a wasu kafafen yaɗa labaran. Ya tsarin yake?
Wannan ko kusa da gaskiya bai yi ba, domin ba abin da majalisa ta yi ba kenan. Abin da majalisa ta yi wata cire shi mai girma Lamido a matsayin shugaban sarakuna na Adamawa ba. Wannan yana nan a cikin tashi na 18 kashi na 2. Idan ka duba na dokan zaka gani an faɗa cewa shi mai girma Lamido shine shugaban sarakuna na jihar Adamawa gabaki daya.
Yaya fasalin tsarin da aka yi na wannan masarautu da aka ce a majalisar dokoki ta yi, yaya tsarin yake, ya aka yi da masarautun, kuma yaya sarauta zai ci gaba da tafiya?
Majalisa kawai abinda ta yi shine shi mai girma gavana yana so ya yi ƙarin shugabanni na chiefdoms, domin an riga an yi na districts, so ana so a yi na chiefdoms. Yadda dokan yake shine majalisa za su sahalewa gwamna ne kawai, su ce mishi to kan mun baka ka je ka yi. So shi zai je fitar da cewa ga wa'in da zai bawa wannan sarauta, ba hurumin majalisa bane yin wancan. Domin in ka duba dokokin a baya yana nan, ba wai an yi sabon doka bane, ainihin dokan yana nan, majalisa kawai ta sake karanta shi ne yanzu. Sannan kuma a cikin dokan abinda aka saka sabo shine an yi kowane gunduma an kirkiri shugabanni na gundumomi na Adamawa kashi uku nan, da arewa da kudu da kuma tsakiya. So waɗannan kuma an yi su domin yadda muka fahimta shine domin jama'a su zo kusa da sarakunan su, sannan kuma don sarakunan su sa ido akan especially maganan tsaro, domin duk inda aka ka samu akwai sarakuna to lallai sun san mutane da suke shiga kasashen su. To shi yasa aka yi wannan, domin shi kuma su zama suna da haɗin kai kowane gunduma nasu, amma in sun tashi ba da bahasin su tabbas wurin Lamido za su kawo su ba da bahasin su.
Wato akwai bambanci tsakanin yadda ake ta faɗi a wasu kafafen yaɗa labarai cewa wannan batu da aka yi akwai ma batu na karɓa-karɓa, idan Lamido ya shekara biyu da riƙo wannan shugabanci wata masarautar za ta shekara ita ma biyu misali. Shi kuma akwai a cikin dokar ko babu?
Shi ne inda na karanta maka yanzu, akwai a kashi na 29, dokan 29 kashi na 1, inda ake maganan an kirkiri kowane gunduma na Adamawa za a sa akwai ciyaman na arewa, akwai ciyaman na tsakiya, akwai ciyaman na kudu. Shi ne abin da dokan yake magana.
A gaida Lado Salisu da tattaunawar shi da ɗan wakilan majalisar wakilan wato dokokin jihar Adamawa. Kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25-31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Daɗan gari. Masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri na daɗan gari, shirin haɗin gwiwa a tsakanin muryar Amurka da kuma wasu tashoshin gidajen rediyo na sashen Afirka ta yamma. To yau shirin ya haɗu da gidan rediyon Prestige FM da ke birnin Mina, inda kuma muka leƙa garin Wushishi, hedikwatar ƙaramar hukumar ta Wushishi, domin jin tarihin wannan gari wanda a yanzu haka ya kwashe shekaru 164 da kafuwa. Alhaji Muhammadu Balajidu shine majidaɗin Wushishi, wanda ya rubuta littattafai guda biyu da ke bayyana tarihin wannan gari, ya kuma yi bayani a madadin sarkin garin na Wushishi, Alhaji Shehu Ibrahim Abubakar.
An kafa wannan gari na Wushishi a shekara 1860 bayan hijiran Annabi Isa.
Yanzu garin yana da kusan shekara 164 kenan.
Insha Allah. Da aka Wushishi yanzu shekaran 164 kenan.
Suwaye asalin waɗanda suka kafa wannan gari? Domin garin nan yanzu da muka duba mun ga akwai mix, akwai Nufawa, akwai Hausawa, har ma da mun ga wani ɓangare Gwarawa ne, amma suwa suka kafa wannan gari na Wushishi?
To ainihin gaskiya shi Umaru na Gwamace shi ya kafa Wushishi, kamar yadda na faɗi, a cikin shekara 1860. To da ya zo shi Umaru na Gwamace ya cimma da Gwarawa da Nuhawa a wurin a wani gari da ake cimma Bogi. To nan ya zauna da shi da mutanen shi, tauran kayan da suka biyo shi.
Kananin shi Umar na gwamnati da ya taho daga daular Sokoto kenan. Shi ya zo ya kafa wannan gari na ushe.
Shi Umar na gwamnati jika yake ga Ibrahim Shehu Usman dan Hojo. Domin shi dani na dana goma ne ga Abubakar Atiku. Shi kuma Abubakar Atiku jika yake ga Usman dan Hodiyo mujaddadi wanda ya jaddada musulunci a arewacin arewa san da yakin jihadi. To shi maro na gwamnati da ya bar kasan Sokoto wurin yan uwan shi da suke sarauta can, ya biyo ta Gwandu, ya biyo ta birnin Gwari, daga ne ya gangaro ya zo kasan Nuhawa, kasan Bidda. Daga Bidda shine ya gangaro nan Bogi.
Ita Bogin har yanzu tana nan koko babu?
Tana nan a matsayin gari ne haka kamar na tarihi, amma akwai dan settlement haka wurin. Wato da aka kafa Bogi din, da aka zauna a yacin Manuhawa da Gwara cikin garin Bogi. To shi dama mayaki ne, ya je kasan Nuhawa ya yaki, ya zo nan kasan Gwarawa ya yake su, yana yaki, ya je kasan Kamukawa yana ta yakin shi, sai bar dan shi Abubakar Modibo ya rike ushishi. Ya rike Bogi ka hayi ushishi ne lokacin. To sai Nuhawan cikin garin Bogi din da Gwarawa sai suka tawaye. Suka fita ta kitoran kawa din suka hita. Suka yake su.
Saboda shi Umar na gwamnatin baya.
Baya nan Umar na gwamnati baya nan. Sai shi Abubakar Modibo ya aka ma na gwamnati yana can wurin yake shi. Yace to mutanen ga wasu yin bori. Sai aka ce to sai shi Umar na gwamnati yace ni na ba maka wurin ne ai. Na ban maka ne ka kama kasan ka kenan, ni na yi gaba. To shine sai shi Modibo, Abubakar Modibo, sai ya koma Lemo ya sansani, ya hada sojoji sosai. Daga nan ya danno ya zo ya kara ya murkushe mutanen Bogi, ya ci su da yaki, ya kace-kace da garin. To bayan ga an yaki an ci gari, sai sarakunan suka ce to abinda za a yi mu share toka a sake zama. Sai na gwamnati ya ce a'a, abin da ya kamata a yi mu samu wani hili da ba kowa mu kafa. To shi ne ya samu hili daban, ya kafa ushishi.
Wato aka kara gaba?
Aka kara gaba, aka yi sabon gari, aka kafa ushishi, aka yi ganuwa, aka yi gidan sarakuna da kasuwa da masallaci da ganda da ya zama garin su aka zauna.
To shi Umar na gwamnati da ya wuce ina yayi domin Kwantagoran ma an ce shi Umaru na gwamnati ya kafa ta. To da ushishi da Kwantagoran wani gari ne shi Umaru na gwamnati ya fara kafawa?
To gaskiya abin da ya faru, kaga akwai littafi da na rubuta ni ce ushishi the first headquarters na gwamnati kingdom. Wato headquarters ko kuma birnin da na gwamnati ya fara kafawa ita ne ushishi. Saboda haka ya kafa ushishi kamar da mun yi bayani Allah 1860. To Kwantagoro ya kawo ta ne bayan shekara hudu. 1864.
To yanzu garin ushishi din nan zuwa yanzu shekaru 164 din nan, sarakuna nawa suka mulki wannan gari na ushishi?
Sarakuna takwas suka mulki wannan garin. Da farko shi dai akwai shi Umaru na gwamnati din, uban gayya, wanda shi za a ce ya fara mulkin wurin tun sanda aka wata 1860. To daga nan sai dan shi da ake kira Abubakar Modibo, shi ya yi mulkin wurin ne daga 1864 zuwa 1876. Domin lokacin da shi Umaru na gwamnati ya je ya kawo Kwantagora a 1864, to bayan ya rasuwan shi, sai shi Abubakar Modibo din ga aka dago shi aka maida shi sarkin Sudan na Kwantagora. Ya bar ushishi a 1876 kenan. Da ya wuce sai aka ba Ibrahim na gwamnati, shi ne ya zama sarkin ushishi. Shi kuma ya yi mulki ne daga 1876 din nan zuwa 1880. Shi ma bayan rasuwan Abubakar Modibo, sai aka dauki Ibrahim na gwamnati sai ya zama sarkin Sudan. To nan sai aka ba a ushishi, sai aka ba Ibrahim da Modibo shi ya zama sarkin ushishi daga 1880 zuwa 1927, wato 1880 zuwa 1927. to bacin dan Modibo ya rasu sai Abubakar Bagudu ya zama sarkin Ushishi na biyar. Shi ya yi mulki ne daga 1927 zuwa 1969, wato alab 1949 zuwa alab 1969. To bacin shi ne sai Ibrahim Abubakar shi ne ya zama sarkin Ushishi na bakwai. Wannan yana ma makaranta, yana funfo, aka dauko shi yana yaro matashi dan saurayin shi, aka ba shi sarkin Ushishi. To shi ya yi mulki tun daga 1969 din nan har zuwa 2009, ya dade bisa mulki
shi ne mafi wadadewa,
da mai kusan shekara 40 kenan. To daga nan dada sai dan shi ya gaje shi bayan ya rasu a 2009. Dan shi wanda ke mulki yanzu shine Alhaji Shehu Ibrahim Abubakar the First, shike mulki.
To yanzu wani irin ci gaba kake ganin Ushishi ta samu daga lokacin da aka fata zuwa yanzu?
Gaskiya an samu ci gaba kwarai, domin bacin bunƙasa da ta yi ta, domin ka yanzu Turawa hannun ƙasar mina dinga duk ƙasan Ushishi ne. Domin ko da Bature ya zo, sarkin Ushishi ya dawo ya yi mulki nan mina, ya zama emia. To daga baya ne kasan mutanen da ya ga hilin ya yi mai yawa, ya baya mina baya Ushishi, kai shi ya so ya zauna Ushishi, kuma bai so ya rubu da ƴan uwanshi na kwanta gora can. Sai Bature ya ce, to in wanda ka koma Ushishi da zama, za mu rage maka ƙarfi hili minan ga, za ba za zama ƙarƙashin ka ba. Yace ya yadda. Shikenan sai aka bashi zungiro da Ushishi kawai. Amma bacin wannan kaga ai an ci gaba, domin kaga zungiro na ƙasan Ushishi nan ne ta fara zama headquarter din Najeriya. Lokacin da Lugard ya zo wuraren 1901, aka zo aka yi amalgamation, wato aka hada Najeriya, kudancin Najeriya da arewacin Najeriya a 1914. Aka yi amalgamation of Najeriya, zungiro ta zama headquarter na Najeriya. Wannan headquarter ta dade ya kai shekara tsakanin 6 da 10, kaga duk ƙasan Ushishi ne. Kaga Ushishi mun zama ƙasan Ushishi, ta yi zama headquarter na Najeriya. To bacin wannan a wanga sabon zamani da aka kawo, an kafa makarantu kala-kala, da makarantun primary da makarantun secondary, ga sanin su GTC Ushishi, ga mu ma hada higher institution Niger State Polytechnic, wanda ana sa ran insha Allah wata ran za ta zama University of Technology. To kaga ba karamin ci gaba aka yi ba, ga asibitoci da clinic da general hospitals duk an kafa. In kuma ka shiga cikin garin, za ka ga ko ina kwalta ne, manyan mu da suka rike kasan ga sun sa mu na kwalta cikin gari. So an samu ci gaba kwarai da gaske.
To Alhaji, majidadin Ushishi yanzu, me Ushishi take bukata yanzu? Mun san dai ba a rasa bukata, amma me kuke gani ya kamata a ce an kai Ushishi?
Kuma gaskiya abin da muke bukata Ushishi, an dade ana neman wannan abin tunda tarihi ya nuna cewa sarautan Ushishi ba karamin sarauta bane, tunda har sarkin Ushishi ya yi emia a nan mina. To gaskiya duk abin da dan Ushishi ke bukata yanzu shine cikin ikon Allah, in Allah ya yarda, a ba sarkin Ushishi sanda ya zama,
wato ya zama sarki mai daraja ta daya.
Daya ya zama emia a Ushishi. Daya daga cikin abubuwan muke bukata kenan.
Wato shine babban ciwon ku.
Shine babban ciwon mu.
To jama'a, abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan makon, a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala, kuma ya zo maku tsaf-tsaf, musamman hukumar gidan rediyon Prestige FM a birnin Mina da sashen Hausa na muryar Amurka. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Madalla a gaida Nasiru Batsari da wannan shiri. To masu sauraro, sai ai mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku karanto muku kaɗan daga sakonnin da kuka aiko mana ba. Za mu je ga Sarfilu domin karanto mana labarai a takaice.
Rashi ta kai wani gagarumin hari ta sama kan Ukraine. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rashi ta harba makamai masu linzami 93 da jirage marasa matuƙa kusan 200 a har-haren na yau Juma'a. Ya ce wannan na ɗaya daga cikin har-haren ba mai mafi girma da aka kai a ɓangaren makamashin ƙasar tun bayan da Rasha ta fara mamaya kusan shekaru 3 da suka gabata.
To masu sauraro, anan ne kuma za mu naɗe tabarman shirinmu na wannan lokaci, sai kuma zuwa can anjima a ji mu da shirinmu na dare da misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. yanzu a madadin Sarkilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa Mainan Dudu da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Cook. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama amma kada ayi nisa da akwatin radio domin muna tafi da shirin yau da gobe. Ma'assalam.